بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin karatun mu da muke na wannan littafi Khuluqul Mu'min. Littafi da yake karantar da mu halaye nagari da musulmi managarci ya kamata ya sifantu da shi. Har yanzu dai muna nan a cikin muqaddima ta littafin wanda za mu tashi ne a farkon shafi na 14 da malami yake cewa alaqatul akhlaqi bil aqidati wal ibada, wato alaka da halaye suke da shi dangane da aqida da kuma ibada. Shi da ma addini idan kun kula ka cokam dinsa aqida ce da ibada, kamar wannan hadisi ingantacce da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa buniyal islamu ala khamsin: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bayti man istata'a ilayhi sabila. Cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Yace na farko shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, sannan kuma Annabi Muhammad manzon sa ne. Na biyu sai sallah, sai da sallah. Na uku a bada zakka. Na hudu azumi na watan Ramadan. Na biyar kuma aikin hajji. To idan muka duba za mu ga waɗannan abubuwa guda biyar kusan su ne ayyuka ɗin, musamman huɗun ƙarshe. Na farko kalmar shahada shi ne aƙida. Idan ana magana akan aƙida ɗin, to shi ne farko kafurta kalmar ta kalmar shahada, ka yarda da Allah shi kaɗai yake kuma babu shi kaɗai ne ma ya cancanta da abauta masa. Sannan na biyu ka shaida cewar Annabi Muhammad manzansa ne, za ka yi biyayya ga dukkan abin da ya taho da shi ya yi bayani. Sannan kuma ba kashi na biyu shi ne ɓangaren ibada, shi ne abin da ya kama daga kan sallah ɗin da zakka da azumi da kuma aikin hajji. To malamin sai ya ci gaba da bayani sai ya kasa biyu, tunda dama ya ce su halayya na ɗan adam suna da alaƙa da ibada, suna da alaƙa da aƙida. To sai ya fara magana akan dangantakar hali ko ɗabi'a ta ɗan adam, halayya ta ɗan adam ɗin dangane da aƙida. Malamin ya ci gaba da cewa lil akhlaqi silatun wasiqatun bil aqida, su halaye suna da wata sila da suke dangantuwa zuwa ga aqida. Fa biha taqwa, kuma da wannan silar shi hali din yake karfafuwa. وبها تضعف, kuma da wannan halin ne yake yin rauni. Ma'ana idan an kyautata hali din to kaga zai yi ƙarfi, amma idan an munana halin kaga imanin zai yi rauni. Shine abinda malai yake nufi. Idan kana da halaye da dabi'u masu kyau to zaka ga imanin ka ma yana ƙarfafa, amma idan kana da halaye munana waɗanda kake bayyana su to zaka ga kuma imanin ka ai yana yin rauni. Wabiha tazidu, kuma da wannan halayen ne imanin ke karuwa. Ai da ma manzo sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya faɗa mana cewar al-imanu yazidu wa yanqus, imani yana karuwa kuma yana raguwa. Sai ya ce me yazidu bil a'mali salihah wa yanqus, to shine magana daidai anan kenan, cewar yana karuwa da karuwar ayyuka masu kyau, sannan kuma yana raguwa da raguwa abubuwa munana, kamar yadda ya ce wa biha tanqusu, kuma da halin ne imani yake raguwa. Ma'ana idan imaninka ka kyautata shi to sai ya karu, idan kuma halayenka ka munana su to sai imanin ya ragu. Wabiha yu'lamu al-mu'minu min al-munafiq, kuma ta hanyar halayen ta nan ne ake gane bambanci tsakanin mutum mumini da mutumin da yake munafiki. Wannan mumini ne yana da imani mai ƙarfi, za ka ganshi yana ayyuka nagari da alaƙoƙi nagari, to nan ka san halayensa mai kyau ne, za ka ce mumini ne. Sannan kuma akwai wanda za ka samu shi kuma akasin haka, to kaga ya zama munafiki. Yaqulu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma salakakum fi saqar, Allah ranar tashin alƙiyama zai ce za a tambayi ƴan wuta a ce ko kuwa me ya sanya ku a cikin wutar saqar, ƙalu sai su ce lam naku minal musallin, mun kasance ne ba ma cikin masu yin sallah, walam naku nut'imul miskin, mun kasance ba ma ciyar da talakawa, wa kunna nakhudu ma'al kha'ibin, kuma mun kasance muna kutsawa da dukkan masu kutsawa. Duk wani aiki na masha'a, duk wani aiki da wata hulɗa na haramiya, to waɗanda suke kutsawa suke shiga ciki, kamar masu cin riba su ma suna yi, kamar masu aikata sabo da fasikanci su ma duk suna yi, to shi ne abin da ya shigar da mu cikin wuta. Wa kunna nukazzibu bi yawmiddin, kuma mun kasance muna ƙaryatawa ga ranar sakamako. Allah ya tsare mu daga wannan tambaya da za a yi wa ƴan wuta. Wasu'ul akhlaqi dalilun ala takzibi biddin, kuma shi munin hali dalili ne akan ƙaryata addini. Wato duk wanda kaga ya ƙaryata addini, su Amru ibn Sham, Abu Jahal kenan, fir'aunu hadhihi al-umma, da suka ki karban addini, su babban annabi Abu Lahab, da suka ki suka kaikasa ƙasa suka kafirce, menene ya ja musu? Ai munin halayensu ne. To munin hali shi ne dalilin da zai sa mutum ya ƙaryata addini. In kaga mutum bai yarda da addinin ba, bai yarda da wannan addini na musulunci ba, to ka masa shaida da cewar halinsa ne yake mummuna, amma ɗabi'atan wannan addini ya dace da hali mai kyau, kuma duk mutumin da yake mutumin kirki ne yana da hali da ɗabi'u masu kyau, to ai za ka ga yana son wannan addini, kuma ko bai so shi ba a baki ma za ka ji yana faɗan gaskiya, zai ce maka wannan fa addini yana da tsari ya fi kowane addini nagarta. Wal kufru bi rabbil alamin, da kuma kafircewa ubangijin talibai. To ai dama sai mutum ya yi imani ya yarda da addinin, sannan zai yarda da Allah. Amma a nan ba wai ana nufin kawai ɓangaren rububiyya ba ne, domin ka san shi tauhidin ya kasu kashi biyu ne, akwai tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya. Akwai Allah a matsayinsa na abin bauta, wannan shi ne rububiyya, wannan kusan galibi mutane sun yi imani da shi, har wanda ma ya ce ba Allah ɗin wani ya san cewa dole da ya akwai wanda ya halitta wannan duniyar. To kaga ko kafirai mushrikai na lokacin ma ya za ka ji suna taƙama, suna inkari, suna tutiya da wannan cewar Allah ne ya halicci sama, shi ya halicci ƙasa, shi ya halicci duk wasu halitta. To wannan ba a nan kafircin yake ba, kafircin shi ne a yadda cewar Allah ɗin shi ne abin bautawa da gaskiya, kuma shi ne kaɗai ya cancanta a bautawa. Ya ƙulu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa a suratul ma'un, a ra'aitan lazi yukazzibu biddin, ba ni labari mana game da waɗanda suke ƙaryatawa dangane da addini. Fazalika allazi yad'u al-yatim, wancananka su ne waɗanda suke matsawa marayu. Wala yahubbu ala ta'amil miskin, kuma ba sa kwaɗaitarwa a wajen ciyar da talakawa. Fawailun lil musallin, Allah ya ce bane azaba ta tabbata ga masallata. Amma masallatan suwa, kowane masallaci? A'a, sai Allah ya ƙara bayani ya ce allazina hum an salatihim sahun, waɗannan da suke sahun suna marafkana ne an salatihim game da sallata su. Sallar ba a damu da ita ba, kuma ba za a yi ta a kan lokaci ba, kuma in an yi ta ma wani lokaci sai ka samu sallah ce wanda kawai za a yi ta nan da nan, ana gaggawa a jefar da ita. Sannan kuma barantana a ce an samu lokaci da za a yi karatu na addini yadda za a gyara sallar, ba za a tsaya karatun bai nuna ba, ba mamaki baƙaƙen ma idan ana faɗinsa sai ka samu akwai kurakurai a ciki. Sannan kuma idan sallar ta ɓaci, yara a gyara ta ba a sani ba. To kaga wannan abu ya zama sahun, Allah ya sauka, Allah ya kiyaye. Alladhina hum yura'un, kuma su ne waɗanda suke yin riya, in za su aikata aiki ba za su yi shi saboda Allah ba, sai sun yi shi saboda a gani a faɗa a yaba musu. Wannan ba hali ne na mutum musulmi mumini mai ɗabi'a ta ƙwarai ba, mai halayya na gari ba. Kamar yadda malamai suke faɗa mana cewar shi aiki shedan yana ɓatawa mutum shi, sai ya yi yunƙuri ya ɓata ma. Na farko suka ce zai samu ƙarya, da farko idan za ka yi abin sai ka yi shi ba don Allah ba, sai ka riƙa duba idon mutane ka ga mutane yaya suna kallonka, to sai ka yi aikin saboda su. Wannan riya kenan. Idan Allah ya sa ka kaucewa wannan baka faɗa ciki ba, to tarkon shedan na biyu shi ne sai ya sa maka sum'a, baka yi aikin don mutane su gani su yaba ba, amma kuma sai ka zo kana fada ai jiya dare na tashi zan yi sallah na ga wata tauraruwa ko na ji wani ƙara ko na ji wani abu haka dai sai ka ji mutum yana son ya fada aikin da ya yi, wannan shi ma yana sa aikin ya ɓaci. Idan shaitan bai ci nasara ta wa'annan duka guda biyun ba, ka yi saboda Allah sannan kuma ka yi baka jiyar ba, to sai ya sa maka abin da ake cewa al'ujub. Ujub shi ne jiji da kai, kai ɗin sai ka riƙa ji a kan kanka cewar kai fa yanzu ka isa, kai ma yanzu wani musulmi ne mumini, saboda ga ayyukan da kake yi na ibada. To wa'annan su ne talakai na shaitan. Allah ya raba mu daga cikin faɗawa tarkon shaitan. Wannan shi ne allazina hum yura'un, su ne waɗanda suke yin riya, wa yamna'un alma'un, kuma suke hana kayan aiki. Alma'un malamai sukan ce irin su gatari, irin su fartanya, irin su reza, irin su allura, irin su kibiya, irin su bulugari, irin su muciya, a ce da Allah taimaka mana za mu yi kaza a hana. To wannan su ne ma'un, alma'un. To Allah ya ce wa yamna'un alma'un, kuma suna hana kayan aiki da mutum zai karɓa domin ya yi wani aiki ya dawo musu da kayansu. Malam ya ci gaba da cewa wa rubbama shabaha su'ul khuluqi ar-riya. To sau da yawa abin da ya yi kama da mummunan hali shi ne riya, ya dama mun faɗa, kuma wannan kan ai ba tantama, ai ba ma ya yi kama ba ne. Riya kan ma yana daga cikin hali mummuna. Ya ƙulu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha, kada ku ɓata sadakokinku da gori da kuma cutarwa. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya zama kamar wanda ya ciyar da dukiyarsa saboda mutane su gani su faɗa, wa la yu'minu billahi, bai yi imani da Allah ba, wal yawmil akhir, kuma bai yi imani da ranar ƙarshe ba. Allah yana gargaɗin mu da cewar kada mu zama haka, mu yi kyauta, mu yi sadakoki, ko mu zo muna gorantawa, ko mu zo muna cutarwa a kansu. Ko kuma mutumin da zai yi abin kuma ya yi shi ba don Allah ba, don a gani a faɗa. To kaga wannan sifarsa, idan kai haka kaga baka da hali na gari kenan. Saboda Allah ya ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, bi imani da Allah ba, kuma bi imani da ranar alkiyama ba. Wasu'ul akhlaqi dalilun ala zihabil imani min alqalb, shi mummunan ɗabi'a, mummunan hali, wallahi ya ce to dalili ne akan tafi da imani daga zuciya. Imani kwata-kwata zai wanke daga zuciya idan dai mutum yana da mummunar ɗabi'a. Wa gharsun nifaqi fihi, bayan ya cire imanin daga zuciya daga kuma sai ya dasa munafurci a cikin zuciya, zai wanke imanin tas, ya cire shi, ya jefar da shi. Sannan kuma abu mummunan ma shi ne ba zai bar ma zuciyar empty ba, a'a, sai kuma ya dasa munafurci a cikin zuciyar. Ya kulu nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Akwai abubuwa guda hudu, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam, da ya ce duk wanda ya kasance a cikin wa'annan abubuwa guda hudun to ya zama munafiki tacaccen munafiki. Sai mun zo ci gaba da cewa wa man kanat fihi khaslatun min hunna kanat fihi khaslatun min nifaqin hatta yada'aha. ومن كانت فيه خصلة منهن duk wanda ya kasance yana da wata dabi'a ko halayya a cikin wannan guda hudun ko daya kenan kake da shi a ciki ba sai duka hudun ba ko da daya ne kanat fihi khaslة min nifaqi to mutum ya kasance yana da wani dabi'a na munafunci hatta ya da har sai ya bar shi. To kaga anan abinda ake mana nufi shine cewa idan ka hada duka halayya guda hudun nan ka zama tacaccen munafiki. Allah tsare mu. Idan kuma ka dauki ɗaya daga ciki to fa kana da wani sashi na munafinci. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar an tambaye shi waɗanne ne waɗannan ɗabi'u da halaye? Sai ya ce iza tumina khana. Idan aka amince wa mutum sai ya ha'inci kai ne an yarda da kai abokinka ya ce ga kuɗi na ka saya min dabba mai kyau da Allah zan yi suna ka kawo mu kaga ya amince da kai to bai kamata kai ha'inci ka saya masa dabba ƙasa da kuɗin da ya baka ba ko kuma ka masa gini ko wani aiki ya ce ga shi dindai kowane ne ko da ba abokinka ba ne ko uban gidanka ne kowane ne ko ɗanka ne ma idan za ka yi mu'amala da shi irin wannan to ya kamata a ce ka yi mu'amala da shi mai kyau kar ka yi ha'inci ka nuna gaskiya da riƙon amana a cikinsa. Wannan shi na farko. Na biyu wa idza haddasa kadhaba idan yi magana ya yi ƙarya. In kaga mutum yana magana yana sirkawa da ƙarya a ciki to ka tabbatar wannan mutum yana da wani alama na munafunci a zuciyarsa. Wa iza ahada gadara sannan kuma idan aka yi alkawari da shi sai ya ƙarya idan aka yi alkawari da shi sai ya yaudara kaga kari alƙawarin kenan. Wa iza khasama fazara idan kuma aka yi husuma da shi aka samu wani sa'in sa aka yi jayayya da shi fajara sai ya yi fajirci. Waɗannan su ne halaye guda hudu. Duk wanda ya haɗa waɗannan halaye guda hudu ya zama tsantsan munafiki in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma idan kuma ka ɗauki ɗaya daga cikinsu kana yi ko ba duka ba to kana da wani ɓangare na munafurci. Idan aka amince wa mutum ya yi ha'inci shi ne na farko. Na biyu idan mutum ya yi magana sai ya yi ƙarya. Na uku idan aka amince wa mutum idan aka yi alkawari da mutum ya karya alkawarin. Na huɗu kuma idan aka yi husuma da shi sai ya yi fajirci. Misali kai ne abu ya haɗa ku da wani sai ya faɗa ma bakar magana ko ya faɗa maka wata magana da ranka ya ɓaci baka ji daɗi ba to kai kuma in ka tashi sai a ce ka rubu ashirin ko ka masa to kaga ka yi fajirci kuna husuma da shi wa idza khasama fajara sai ya fajirci to wannan ɗabi'a ne ta munafukai. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات النفاق مرة ثانية هكذا منذ صلى الله عليه وسلم يا أنبت وسؤال أمومي لمنا فرشي أكرو نبيو وعدها ثلاثا يكدا سسوءك وإن تنكا قهود أكتي تو أنكم سيكدا ياسس كذا قداؤك بناها ايضا على ارتكاب الاخلاق القبيحه سودن ما دي هر يندو منزل صلى الله عليه وسلم ya gina su ne akan hauhawa na halaye munana. Ma'ana yadda aka lissafa wa'ancan aka ce halaye ne munana, kowa ya gan su ya san halaye ne munana, to su ma haka wannan suke. Kusan ma su din ne suka maimaitu, in banda guda daya cikin su wa idza khasama fajara kusan shine bai zo ba. Ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yace, yace idza haddasa kadaba, idan yayi zance yayi ƙarya, wa idza wa'ada akhlafa, idan aka yi alƙawari da shi ya saba alƙawari, wa idza tumina khana, idan kuma aka amince masa sai ya ha'inci. To kaga dai kusan wa'annan hukun sun maimaitu a hadisin baya. Sannan sai wancan idza kasama fajar shi ne bai zo a nan ba. To Allah tsare mu da wa'annan dabi'u, kuma muna fata ko muna roƙo Allah ya gyara mana aƙidunmu. Sai kashi na biyu, bayan ya gama da alaƙoƙi da halaye suke da shi dangane da aƙida, imani na mutum kenan, to sai kuma ya dawo ya magana akan alaƙa da halaye suke da shi akan ibada. Kamar yadda muka faɗa, malam ɗin ya taƙaita ne kuma a nan a karo na biyun akan wa'annan abubuwa guda huɗu, akan sallah da zakka da azumi da hajji. Alaƙatul akhlaqi bil ibada, malam yace alaƙoƙin halayya dangane da ibada. Wal ibadatu tattasilu ittisalan mubasharan bil akhlaq, ibadodi wato suna saduwa ne, suna ɗanfare kuma da halayya. In ka ga mutum yana ibada, to ka tabbatar halinsa mai kyau ne. La takadu tara ibadatun illa walil fada'ilil hamida biha alaqatun wa ida. Mala yace la takadu tara ibadatun, ba za ka gushe ba kana ganin ibada, illa walil fada'ilil hamida, sai dai ga wanda yake da fifiko na abun godiya, wato halaye masu na godiya, biha alaqatun wa ida, kuma yana da alaƙa mai ƙarfi. Waɗida ɗin ai ƙawiyya mai ƙarfi. Wasilatun wasiƙa tuƙawwiha wa tukmiluha, to wannan saduwan wasila ɗin, wasilatun kuma yana da ɗanfaruwa da zuwa ga wasiƙatun taqwiha wa tukmiluha, sadar da shi da ƙarfafa shi da kuma cika shi. Wa takunu sababan fi qubuliha wa raf'iha ila sama, kuma yana zama sababi na karɓuwar aikin, wa raf'iha ila sama'i, da kuma ɗaga aikin zuwa sama. Tunda an ce akwai aikin da ma mutum ya za a dukunkuna a jefar masa kayansa, to kaga aiki ko mai kyau idan an yi, wal amalu salih sarfahu ila sama, ko shi aiki nagari ɗaga shi ake zuwa sama. Fassalatu masalan la takunu kamilatan maqbulatan illa idha kanat tunzimatun haqiqiyya liwaqi'il mar'i wa af'alihi. Mala yace misali kamar sallah, ba za ta zama cikakkiya ba, karɓaɓɓiya ba, sai idan ta zamo ta haƙiƙa ga abin da mutum yake yi da aikinsa. Ai dole ne sallah kan mutum zai yi ta a aikace, kuma sannan za a yi ta kamar su karatu da sujadu da ruku'ai da komai, af'aluhu, ayyukan da ake na sallah. Fal musallil matfuqu tajih tanhahu salatihi an shay an sayyi al akhlaq. To shi mutumin da yake yana yin sallah kuma wanda yake so ya tsira annajih, to sallarsa tanhahu ay tanhahu salatuhu an sayyi al akhlaq, sallarsa za ta hana shi mummunan halaye wa qabihul adat da kuma wasu munanan dabi'u. Ba za ka samu a al'adunsa yana da wasu abubuwa munana ba. Wa tadfa'uhu ila makarimin akhlaq, tana kuma tunkuɗa shi zuwa ga halaye zaɓaɓɓu na musamman masu kyau. Wa jamilus sajaya, da kuma kyawawan ɗabi'u. Ya ƙunin haƙƙu jalla wa ala, Allah mai girma da buwaya da ɗaukaka yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lalle ita sallah tana hani game da alfasha da munkari. Wato idan aka tsare ta ana yin ta kamar yadda take, to za ka ga tana da wahala kuma ka samu mai tsare sallah yana cikin kuma yin abubuwa na alfasha da abubuwa na munkari, wanda munkari shi ne manya-manyan zunubai da ɗan adam yake faɗawa cikinsu. Fal'atrul a'ala, ɗabi'a maɗaukaki wasamaratul kamila lissalat albu'du anil munkarati wal mubikat. Wasamaratul kamila, da kuma abubuwa masu kyau wanda suke cikakku. Asamara ai kama a ce kaman a wasu abu na ya'yan itace abubuwa zaɓaɓɓu. Alkamila wanda suke cika kulis salati, tana ga sallah. Kuma shi albu'di anil munkarati wal mubikat, kuma yana nisantar da mutum ga barin abubuwa na ƙi, wal mubikat da kuma abubuwa na wanda ake faɗawa ciki na hatsari. Wa tastamiru al-akhlaqu al-fadila fi takziyati af'ali as-salati qabla dukuli fiha. Al-akhlaqu al-fadila, su halaye nagari zaɓaɓɓu masu kyau, tastamiru suna ɗorewa ne, fi takziyati af'ali as-sala, wajen ciyar da ayyukan sallah ɗin, qabla dukuli fiha, kafin shiga cikin sallah, wa asna'i ada'iha, da kuma yanayin da ake ciki a lokacin da ake yin sallah. Ma'ana dama akwai halaye da ɗabi'u masu kyau, dama kafin kai sallar ya kamata a tanade su. Sannan kuma akwai halaye da ɗabi'u masu kyau waɗanda a cikin sallar ake yi lokacin da ake ayyukan sallah. Falladhi yuqdimu 'ala as-salati yata'ayyanu 'alayhi an yaqdira 'alayhi wara ahdu tayyiba. To wanda ya kamata ya gabaci sallah ake yin sa, yata'ayyanu 'alayhi, to yana bayyana a gare shi an yaqdira 'alayhi, ya karbi shi wara ahdu tayyiba, wara hadhu tayyiba, kamshin sa yana da daɗi. Kaga ana an shigo da layin tsafta kenan, mutum ya kasance yana tsaftsaf, wannan kaga kafin ka shiga sallah. Wasiyabuhu nazifa, tufasta kuma ta kasance mai kyau mai tsafta. Wa aqwaluhu jamila, sannan furci na maganganunsa ma su zama masu kyau. Wa af'aluhu latifa, ayyukansa su zama masu taushi, yana da sauƙin hali a wajen ayyuka. Wa harakatuhu rafiqa, sa'annan kuma abubuwansa, harkokinsa da yake yi, mu'amalarsa da mutane, shi ma ya zama wanda yake mai daɗin yi. Yahissu bi akhwanihi, yana ji a ransa
akan yan uwansa
ai yashissu ai yana feeling yawa duk wani abu idan abin bata rai ya samu dan uwansa yana ji shi ma kamar shi aka bata rai idan kuma aka samu matsala idan mutum ya samu farin ciki shi ma ya ji kamar haka yake wayastashiru halu man khalfahu sannan yana ji shi ma a ransa motsi a ransa na halin mutumin da yake bayansa wato mutumin da yake kasa da shi wanda yake jin yunwa shi ma ya ji kamar shi ne yake jin yunwa saboda akwai mutumin da zaka samu yana da ƙarfi bai da ƙarfi aw man an yaminihi wa yasarihi ko kuma wanda yake gefen damansa ko hagunsa wato waɗansu tsarekunsa a rayuwa wannan wani ne jarinsu ma kusan ɗaya amma gobara ta ci jari ko wani abu ya karye na jarin to zai ji shi ma kamar shi nasa ne ya tabu in kuma nasa ya bunƙasa dan uwan nasa sai ji shi ma kamar nasa ne ya bunƙasa to duk wannan hali ne da ɗabi'u masu kyau walihaza to saboda haka ne fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sami'a aswatan murtafi'atan lil musallina to saboda haka ne kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama irin wannan yaji wata rana wasu masallata suna daga muryoyin su fa qala sai yace la tazhar ba'dukum ala ba'd kada ku daga muryoyin ku na sashin ku akan sashi fatuzul mu'minina sai ku cutar da musulmai to kaga ba ma wani da ce na wasu abubuwa da ya tafi mai zulfi ba hatta abubuwan da kake ganin sa ba wani abu ba kana sallah dan uwanka yana sallah a ce kuma karatun da kake yi ma kai sai ka daga murya sama da nasa to kaga ai bai kamar adalci ba ta yiwu ma ya bata a wajen karatun saboda kai ta daga murya yana sauraron naka ko kuma musamman ma ko kuma abu mai muni ma a ce hatsaniya yake yi wasu ne suke hayaniya saboda wannan abu na rashin shiri a tsakaninsu to kuma har ma ya kai ga cewar wannan ya faɗa wancan ya faɗa kuma har su cutar da mutane musulmai muminai to kaga wannan duka bai dace ba ba ɗabi'a ne mai kyau ta mumini da ya kamata ya siffanta da ita ba to anan mallam ya gama magana akan sallah sai kuma ya faɗo kan zakka saboda ka san shi a addini da ka faɗi kalmar shahada abu na biyu sallah ne na uku kuma ta zakka ne zakka tana gaba da azumi amma sai ga yanzu wani ya fi dagewa yana yin azumin amma ba zai zakka ba to gara ka fidda zakka tukunna kafin ma ka zo gandun ga yin azumi wa shura'at az-zakatu daharatu lil muzakki min az-zununi wal athar shari'a ta shari'antar da zakka ta zama tsarkake wanda ya yi zakkar daga zunubi da kuma manya-manyan zunubai akwai az-zunub akwai al-ithm akwai manyan zunubai akwai kuma ƙananan zunubai to duk zakka tana kankare waɗannan amma banda kaba'ira banda manya-manyan zunubai manya kamar kisan kai da sauransu wa ihsasan bil fuqara kuma abu ne wanda zaka ji shi kana feeling nashi ga talakawa idan ka taimake su zaka ji dadi idan kaga mutum yana cin abinci ya same da iyalansa zasu ci abinci zaka ji dadi to akwai wannan wa musa'adatan lil muhtajina da kuma taimakekeniya ga waɗanda suke da bukata wa i'anatu lil muslimina lil masakin da kuma taimakawa miskinai wannan addu shine zakka wa musharikatu lil jama'atil muslima fi ginaha wa faqriha sannan kuma tarayya ne gawa lil jama'atil muslima ga muslim ga al'ummar musulmai kamar muslim community kenan fi ginaha wajen wadatar da ita wa faqriha ko kuma talaukar da ita ai zakatan idan ka taimaka unguwarku misali ka taimaka wajen me wajen gina arziki wasu ma su samu su ci arziki idan ko ka bayar ma ka taimaka wajen me talautar da ita wa farhiha da kuma sa ta farin ciki idan ka bayar za su yi farin ciki za su ji dadi wa huzniha da kuma bakin ciki idan baka bayar ba za a bar mutum cikin damuwa tunda ba shi da abin da zai ci yaqulu Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa khus min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha Allah ta'ala a surah tauba yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ka fada musu khus min amwalihim ka karba kai annabi daga dukiyarsu sadaqatan wa tuzakka ko sadaka zakkar kenan tudahhiruhum wanda za ta tsarkake su da su wato zakkihim biha kuma wanda za a tsarkake su da ita shi kenan in an karbi dukiyar ka ta zakka ba cutar da kai akai ba ƙara maka matsayi akai wurin Allah domin kai ne za ka samu tsarki Allah ya wanke ka sai malam ya ci gaba da magana akan alaka na halayya dangane da ibada ya yi magana akan ibada na sallah ya yi magana a kan ibada na zakka to yanzu kuma malam sai ya zo ya faɗa cikin bayani a kan ibada na azumi sai ya ce wasaumu la ya kunu sauman haƙiƙiyan azumi da ka sani ba ya zamowa azumi na haƙiƙa tabbas na azumi na tabbas wanda ya cancanta ولا يؤديه الصائم حق الاداء الا اذا تخلق بالاخلاق الحميده sannan baya mai da mai azumi shi azumin ya mai da shi hakikar halayya ta gari wanda take abin godiya wa kaffa yaduhu wa lisani kuma ya kame hannunsa ya kame harshensa ya kame hannunsa daga barin zalunci ya kame harshensa daga furta abubuwa munana wa jawarihu da kuma gabansa an khalqillahi daga halittun Allah kar ya zalunce su kar ya faɗi mummunan magana a kansu kar ya wasu abubuwa da zai fusata su a harkar azumi ba a san haka قال جل وعلا وبنجدي من جدما دوكاكا يأتي أسكين القرآن أسكين سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة لهك إيمان كتب عليكم الصيام أربو تاموك أزمي كما كتب على الذين من قبلكم kamar yadda aka rubuta azumi ga waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun ko cewar ku din kwaji tsoron Allah to kaga kenan ya kamata a ce shi azumi yana sa mai shi jin tsoron Allah yunwa da kishirwa da kake ciki ai zaka tuna da azaba ta Allah a lahira cewar fa ko iya wannan aka bar mutum da shi to gaskiya akwai aiki kuma a ce in mutum ya shiga wani ma a ce har abada wani a ce ba a san ranar fitowa ba to kaga akwai abubuwa da suke da barazana da tashin hankali saboda haka mutum sai dole ya rusuna ya zama yana tsoron Allah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza kana yawma sawmu ahadukum ولا يرفع ولا يسخف وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني سائل صلى الله عليه وسلم يكرم تلدم ونهالي ميكيو دائك مات من أزمي يصفان تدشي يتي إذن دينك ينا أزمي فلا يرفص كري مغنى تباسا ولا يسخف sannan kuma kada yayi hatsaniya fa in sabbahu ahad, idan wani ya zage shi, aw qatalahu, ko kuma ya nemi yayi fada da shi, falyaqul, sai ya ce inni sa'il, sai ya ce ni azumi nake. Ba wai zai fada ne saboda riya ko saboda sum'a ba, dan ajiyar ba, zai fada masa ne ya sani cewa to shi fa yanzu mai azumi ne, mai azumi kuma ake so ya kame, to me zai hada shi da hayaniya, zage-zage, ko har ma a je a kai ga ana kai hannu ana yin dambe. To kaga wannan duk ba ɗabi'a ne ta mai azumi ba, tunda shi mai azumi ana so ya ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyau. Wa yaqulu alayhi salawatullahi wa salamu, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa man lam yada' qawla az-zur wal 'amalu bihi fa laysa lillahi hajjatun fi an yada' ta'amuhu wa sharabuhu. Duk wanda bai bar magana qawla az-zur, magana ta zur ba, wal 'amalu bihi, da kuma aiki da zur ba. Zur wasu kan ta shine shaida na ƙarya ko kuma ƙarya. Duk wanda zai bar ƙarya ba da kuma aiki da ƙarya ba, to fa laysa lillahi hajjatun, Allah ba shi da wata bukata a gare shi, an ya da'amu wa sharabu, ya bar cin abincinsa ya bar shan ruwansa. To saboda me zaka daina cin abinci zaka daina shan ruwa alhali ga abu mai sauki ma da ya kamata ka bari baka bar shi ba? To idan ku ba za ka bar zage-zage da maganganu na banza ga mutane da sharrace-sharrace ba, to kaga bai kamata kuma abin da ya fi sauki ba, don wannan ya fi sauki ka bar shi, amma baka bar shi ba, sai kuma ka zo ka ce kai ba za ka ci ba, ba za ka sha ba, saboda Allah ya umarce ka da kai azumi. To Allah ya ce gara ka ci ka sha din, ba amfanin ka bo kana azumi kuma kana wancan aiki. Sai kuma malam ya faɗo akan gaba ta ƙarshe akan aikin hajji. Wal hajju la yakunu kamilan illa idha sanahu al hajju an su'il khalaq. Malam ya ce aikin hajji baya zama aiki kammalalle cikakke, illa idha sanahu al hajju, sai idan shi mai aikin hajjin ya kare aikin hajjin nasa an su'il akhlaq, daga halaye munana. Ma'ana kai iya bakin kokarin ka ka kare aikin hajjin naka, kare gwamu da munanan halaye. Walau kana zalika asna a ta'diyatul fariḍa, koda ko hakan koda ya kasance ya zama a tsakiyan ba da wannan farali, a lokacin da kake aikin hajjin kansa ma ya kamata a ce ka kiyaye waɗannan halaye. Ya ƙulu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul baqara, faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Allah ta'ala yake cewa duk wanda aka farlanta aikin hajji, to ya zama fala rafasa, babu magana ta batsa, wala fusuka, babu fasikanci, wala jidala, babu wani hayaniya fil hajji, a cikin aikin hajji. Kaga kenan mutum ba zai yi maganganu na batsa ba abin aikin masha, mutum ba zai fasikanci ba, yawa sannan kuma mutum ba zai tsaya yana jidali da mutane ba aikin hajji. Duk abin da zai jawo ka faɗi wata magana ko ka ture wani ko wani abu, kaga bai dace ba. Amma kuma galibi mutanenmu da suke zuwa aikin hajji za ka samu akwai matsaloli da yawa da suke tasowa, har ma kaga an ce ana ture mutane, ana ture reniya da sauransu, to wannan bai dace ba. Ko kuma a faɗi wasu maganganu na batsa dangane da abin da ya shafi aure, ko kuma wasu abubuwa na da ba su dace ba, ko kuma ai wata hayaniya, duk wannan babu shi a aikin hajji. ومن أراد أن يرجع من الحج نقيا من الذنوب فعليه أن يمسك نفسه عن سيء الخصال وقبيح الأخلاق. duk wanda yake so yayin nufin ya dawo daga aikin hajji saf naqiyan ya zama hajjul mabrur yayi hajji kamar yadda manzo Allah yake cewa akwai wanda yayi aikin hajji zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi bashi da zunubi to duk wanda yake son haka fa alaihi an yumsaka nafsuhu an sayyi al-hisab to yana da kyau ya kame kansa daga munanan halaye wa qabihul akhlaqi shi ma dai sayyi'ul akhlaqi khisali tadodi muna wa qabihul akhlaqi shi ma dai munanan dabi'u halaye wa qabihul adati da kuma munanan al'adu ya qulu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man hajja falam yarfa ولم يفسق رجعك يوم ولدتك امه duk wanda yayi aikin hajji amma aikin hajjin nasa falam yarfas bi batsa ba walam yafsuk bi fasikanci ba rajaak yawm waladatuhu ummuhu to zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi kaga ran da aka mahaifiyar mutum ta haife shi yana da wani zunubi ba shi da wani zunubi to idan mutum yayi aikin hajji inji manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan riwaya ce mai inganci domin riwaya ce ta Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi to kaga wannan yana da muhimmanci a ce mutum ya je aikin hajji ya kiyaye duk irin wannan dokokin sai ya dawo sabu fil abinza sai kuma ya saki gina samuwar ibada da mu'amaloli da mutane wani hadha la mafahim fa inna al-hajj in ajala an yuqabbal al-hajar al-aswad fa alayhi an yamassahu bi yadihi wa illa falyashir ilayhi saboda haka ne za a fahimta anan shi mai aikin hajji ya fahimta cewa idan ya je shi aikin hajji kuma ya gagara ya sumbaci hajarul aswad akwai dutsen hajarul aswad da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa idan kana da wafi idan ka zo saitinsa sai ka sa bakinsa sai ka sa bakinka sai ka sumbance shi to in ajaza idan mutum ya gagara an yuqabbal hajarul aswad ya sumbace shi saboda mutane sun yi yawa ba za ka iya zuwa kusa da shi ba fa alaihi an yamassa to manzo Allah ya ce to kawai abin da yake akwai shine abin da yake so abin da ake so shine kawai ka taba shi da hannunka idan har ba ka kusa da shi yadda za ka iya sa bakinka ka tsotsi dutsen ka sumbaci dutsen to abin da yake a kanka shine kawai ka sa hannu ka shafe shi da hannunka in kai haka ma ya yi wa illa idan kuma shafa da hannun ma ba za ka iya ba ka kusa da shi sai malam ya ce fal yashir ilayhi to kai nuni zuwa gare shi ka nuna shi da hannunka sai ta hannunka kawai ka nuna shi me yasa saboda kar a samu hatsaniya wala yuzaham indahu kada a yi turereniya a wurinsa kada ya zama an yi turereniya saboda matsatsi fa yu'zi al-muslimin to wannan turereniyar da za a yi sai ya jawo a cutar da musulmai to wannan dai su ne abubuwa da malami ya yi magana a kansu a takaice yawa dangane da alaƙar da halayya yake da shi game da aƙida da kuma ibada a takaice abinda malami yake so ya nusar da mu shi ne akwai alaƙa ta aƙida wato kenan ta imanin da mutum yayi da Allah ka kyautata imaninka da Allah wannan ko kuma wanda yake kyautata imaninsa da Allah to shine mai kyawawan halaye wanda kuma ya zama halinsa yana da muni tsakaninsa da Allah, to wannan shine mai munanan halaye. Sai kashi na biyu kuma yayi magana akan ibada, cewar shi ma daga ibada ana iya gane hali mai kyau, ana iya gane hali mummuna. Hali yana kasuwa biyu. Idan aka gyara ibada tun kafin ma a shiga ibadar, aka kyautata halayen, har ma kuma cikin ibadar aka sake kyautata halayen, to wannan halaye ne masu kyau, kuma shi ne ake so lalle musulmi nagari ya siffanta da su. Amma idan ya zama na halayen sun yi muni tun kafin ma a shiga ibadar, kuma duk da aka shiga ibadar ma aka sake matsawa, aka sake yin wasu munanan halaye da ɗabi'u, to kaga wannan shi kuma ya zama halayen ba su da kyau. Wannan shi ne a takaice abinda malami ya yi magana a kai. Karatunmu na gaba, in mun tashi kuma, sai mu fara daga kan inda malami yake cewa husnul akhlaqi sababun fi daharatil qulubi. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa. Abinda muka kuskure kuma, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.